domin fare wa da hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shirin na Arewa a yau, wanda yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu.
Muna kuma fatan ita gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta ɗauki mataki a kai. Wannan abu ya fara wuce gona da iri. An kashe mutane a Maiduguri aka ce kuskure ne. An kashe mutane a Katsina ta saman nan ma aka ce kuskure ne. An sake kashe waɗansu ma ta sama a jihar Nasarawa nan ma an ce kuskure ne. Kuma babu wanda aka hukunta. Zamanin Buhari bai hukunta kowa ba. Wani abu ya ci gaba a zamanin Bola Ahmed Tinubu. Wannan abu bai yi kyau ba, bai dace ba, bai cancanta a ce kuma ya tafi a banza ba.
Muhammad Ibrahim Gamawa na zauren masu sharhi kan lamuran yau da kullum na Arewa. Sabon shirin Arewa a yau zai duba buƙatar yin bincike kan harin da rundunar soja ta kai da jirgi marar matuƙi inda akasin ya faɗawa masu maulidi a jihar Kaduna. Rundunar da ke aiki da yaƙi da ɓarayin daji a yankin Arewa maso yamma ta bayyana cewa kuskure aka samu, lamarin ya shafi waɗanda ba su da laifin komai. Shi kansa babban Hausan sojojin ƙasa, Laftanar Janar Taurit Dagbaja, ya halarci jana'izan marigayan. Fadar Aso Rock ta ba da tabbacin cewa shugaba Bola Tinubu zai tabbatar an hukunta duk waɗanda aka samu da sakaci har aka samu yanayin mai ban takaici da tausayi.
Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe.
Ƙungiyar Ansaruddina Tijjaniya da ke zama babbar ƙungiyar 'yan Tijjaniya da ke gudanar da maulidi ta buƙaci ƙaddamar da bincike na haƙiƙa da kuma biyan diyya. Da yake magana a madadin jagoran ƙungiyar Khalifa Sunusi Lamido Sunusi, sakataren ƙungiyar Alkasim Yahaya Yawuri ya ƙarfafa fatar ɗaukar matakan da suka dace na bin kadun waɗanda aka sun ya shafa.
Muna miƙa ta'aziyyarmu da ɗimbin masoya da kuma almajiran Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da kuma dukkanin 'yan ƙungiyar jam'iyyar Ansaruddin Tijjaniya a Najeriya da duniya baki ɗaya, ga sauran 'yan uwanmu da kuma sauran iyalan waɗannan mutane da wannan itilayi ya auka ma wannan kisan da sojoji suka yi, duk da sun ce sun yi a bisa ga kuskure a ƙauyen Tudun Biri da ke Afaka Ward Rigasa District a Igabi Local Government. Wannan abin ya faru, 'yan uwa suna taron girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ba wani abu, kawai wannan abin ya auka musu, aka shahadantar da su. Ala kulli halin, muna mai da al'amari zuwa ga Allah, kuma muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A dukkan hali, muna kira ga gwamnatin tarayya da kuma rundunar sojoji cewa lallai wannan al'amari abin nazari ne, kuma abin ƙara dubawa ne, domin akwai abin da ake cewa intelligent gathering. To ya kamata dukkanin abin da ya kamata auka ma na operation, to ya kamata a ce akwai cikakken ilimi kan inda ya kamata a je, musamman abin da ya ta'allaku da rayukan al'umma irin wannan. Wannan abun yana neman cikakken bincike a gano shin ina mushkilan yake, sannan kuma iyalan wayannan da aka shahadantar mu sani suna da yaya, suna da mata, suna da uwaye, suna da ƴan uwa wayanda yake suna rayuwa ne kan wayannan. Saboda haka ababuwa sun shafa ruwa, gwamnati ta ce za ta tsaya, za ta duba, za a biya diyan su. To a wannan lokaci gaskiya muna kira da babban murya cewa duk da yake mun ga kokarin da aka yi, gwamnatin Kaduna ta kira mataimakiyar gwamna ta yi mitin da dukkanin shugabannin addini da wanda yake ƴan uwanmu suna a ciki da kuma sarakunoni da sauransu. Kan ganin cewa lallai gwamnati tana tsaye, kuma mai girma gwamnan Kaduna ya fi cewa ya magana cewa lallai yana tsaye kan al'amarin nan, kuma insha Allah gwamnati za ta ga dukkanin abin da ya kamata a yi an yi. To muna kira dai da babban murya da gwamnatin da kuma gwamnatin tarayya da kuma dukkanin wanda wannan abin ya shafa, lallai a wannan lokaci ba za mu kyale ba, lallai sai mun ga an biya diya wanda ya cancanci wannan abu sakamako da aka musu. Wanda aka cutar, to ya kamata a rama mishi gurgurin cutar da aka mishi, duk da yake mun san rama irin wayannan abubuwan sakawa, saboda a rasa rayuwa ba za a iya ba. Shi yasa Allah ya ce wanda ya haƙuri madalla da ladan mai haƙuri. Saboda haka muna jajantawa ga dukkanin 'yan uwa, kuma muna ga mai 'yan uwa su yi haƙuri. Dama mu an san mu masu haƙuri, kuma abinda za mu musu ma sai dai mu musu mauna, saboda mutum an shahadantar da shi yana kan abin da yake so, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wurin maulidin manzon Allah ne. Saboda haka wannan ya ishe alfahari, kuma ya ishe tabbatar da shaidar su cewa su masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka muna ƙara ba da haƙuri ga ɗan uwansu da kuma sauran ƴan uwa baki ɗaya cewa mu maida al'amarin mu zuwa ga Allah, kuma lallai Allah zai muna mafita. Lallai dole ne gwamnati ta yi gaggawan ɗaukan mataki kamar yadda ta ɗauka yanzu kan duba lafiyar wayanda abin ya shafa ba su riga sun wayanda ba su mutu ba. Saboda haka lallai ga wannan al'amari to yana son lallai kyakkyawan ɗaukan mataki da gwamnati za ta ɗauka wanda duniya za ta shaida lallai an ɗauki mataki. To in ba irin wannan matakin ba, gaskiya zukatanmu ba za su haƙura ba ga irin wayannan ababen da ake nasarori. Saboda haka Allah ya karɓi shahadarsu, Allah ya sa aljanna ta fi dausa ita ce makomansu, kuma Allah ya yafe musu, kuma Allah ya ba mu haƙuri baki ɗaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Da yake magana mai taimaka shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce shugaban ya nuna damuwa ainun kan asarar rayuka.
Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, wanda ya hanyar shi ta dawowa gida Najeriya daga ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan samun wannan mummunan labari na wannan iftila'i da ya faru, ya nuna ɓacin ransa matuƙa da gaske da kuma baƙin ciki garin wannan al'amari da ya faru ya kai ga rasuwar mutane da dama a kokarin da su jami'an tsaro suke yi na ganin cewa sun ci gaba da yaƙi da 'yan ta'adda da masu tada zaune tsaye waɗanda a halin wannan aiki ne Allah ya kawo wannan tsautsayi wanda yake mai matuƙar tada hankali. Shugaban ƙasa ya nuna ɓacin ransa, ya kuma jajanta da kuma nuna alhini ga wannan al'amari tare da miƙa ta'aziyya da jaje ga iyalan waɗanda al'amarin ya shafa, tare kuma da al'ummar jihar Kaduna baki ɗaya da sauran musulman Najeriya. Baya ga wannan kuma shi shugaban ƙasa ya kuma ba da umarnin cewa lallai a nan take a fara bincike, a zurfafa bincike kwarai da gaske a ga me ya kawo wannan iftila'i, wasu waye suke da alhaki, idan akwai sakaci kuma su wane ne suka nuna sakaci, ko kuma su wane ne suka yi abin da bai kamata su yi ba in akwai haka din, domin a ɗauki mataki. Kuma insha Allahu ba za a bar wannan al'amari haka ba, kamar yadda a yanzu haka shugaban ƙasa ya ba da umarnin a ba da kulawa ta gaggawa ga waɗanda suka samu rauni, sannan kuma duk waɗanda aka same su da sakaci na aiki ko kuma da wani halin ko in kula kamar ganganci, insha Allahu ba za a bar wannan al'amari a haka ba. Shugaban ƙasa ya ba da umarni a cewa duk wanda yake da sakaci ya nuna ganganci a wannan al'amari, to a tabbatar cewa an bincika, an samu waɗanda suke da laifi in akwai ɗin, kuma an hukunta su. Amma wannan al'amari ne da za mu dube shi a matsayin waje, a matsayinmu na musulmi da muka san cewa akwai kaddara da kuma iftila'i da yake iya faɗo wa musulmi a kowane irin lokaci. Wannan al'amari ne na iftila'i wanda kamar yadda aka sani da tun shigowar wannan gwamnati ana ta ƙoƙarin ganin ya za a yi a rage ayyukan ƴan ta'adda da ɓarayin daji da sauran masu tada ƙayar baya, wanda a irin wannan yanayin aikin ne har a ƙoƙarin a ga cewa duk wani gungun ƴan ta'adda, kamar yadda aka sani shi wannan ƙauye yana kusan wuraren da suke fama da matsalolin tsaro, a ƙoƙari ne na a ga cewa duk wasu masu ƙoƙarin kai hari ba a bar su ba, da na tsaro sun yi maganinsu kafin su ɗin su tare hankalin mutane da ba su jibo ba su gani ba. To a irin wannan su jami'an tsaro suka je suka yi wannan mummunan kuskure, wanda abu ne wanda yake da tare hankali ƙwarai da ɓacin rai, duk da cewa su kansu ba da sanarsu ba, ba da tunanin hakan ba ne, ƙoƙari ne na a ga cewa an kare rayuwar mutane kuma cikin ikon Allah, Allah ya kawo wannan iftila'i. Amma kamar yadda na ce insha Allahu ana nan ana ƙoƙarin bincike, kuma a tabbatar da cewa an samarwa da su waɗanda wannan al'amari ya shafa a adalci, an kuma bibin musu haƙƙinsu, an kuma tallafi waɗanda suka samu rauni. Wannan insha Allahu a yanzu haka an fara yi, kuma in Allah ya yarda za a tabbatar da an cimma abin da shi shugaban ƙasa ya ba da umarnin a aiwatar.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa yau na wannan makon. Makon gobe Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka. Nasura da Maili kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.